بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك ينوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi. A yau muna 8 ga watan Jumadal Ula, haka ne ko? Takwas ga watan Jumadal Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 10 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 17 a cikin wannan littafi na Sharh Masailil Jahiliyya, littafin Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda babban malami Sheikh Saleh Ibn Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan ya masa sharhi. Allah ya saka musu da alkhairi. Darasinmu na baya, har yanzu muna cikin karanta sharhin mas'ala ta biyu, shine rarrabuwa a cikin addini daga cikin mas'alolin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya akai. Muna kan inda malam yake mana bayani akan cewa akwai sabani wanda ya halatta a cikin addini, wanda shine sabani wanda yake akan mas'aloli far'iyya, masail fiqhiyya. Mun ji cewa akwai mas'ala ta aqida, ta tauhidi, wanda ba a sabani akan ta. Anan ko dai mutun ya zama ahlus sunna ko ya zama dan bid'a, ko dai ya zama musulmi ko ya zama kafiri, amma a mas'aloli na fiqhu, menene hukuncin kaza, halal ko haram, mustahabbi ko kaza, to ana nan ana iya samun sabani a wannan mas'ala din. To malam sai yake mana bayani akan cewa wannan sabani wanda yake halaltacce ne, an fara shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abu ne sananne, wanda har malam yace mana wannan ijtihadi da wannan sabani din yana karkasuwa kashi biyu, wanda shine abinda zamu tashi akan shi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya mana jagora. Malam yace wa kanan nasu fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yajtahiduna wa yakhtalifun. Mutane sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan sassaba ma junan su, kuma suna ijtihadi. Akwai mas'alan da akan bada dama kowa ya fadi fahimtar sa. Wa hadha al-ijtihadu ala qismain. Malam yace wannan ijtihadin da kokarin ba da lissafin mas'alar da fahimtar ta, malam yace bangarori ne guda biyu. Na farko yace qismun ko qismin zahara ad-dalila, zahara ad-dalilu ma'a ahadi at-tarafayn al-mukhtalifayn. Qismin zahara ad-dalilu ma'a ahadi at-tarafayn al-mukhtalifayn fihi. Akwai bangare na sabani wanda bayan an samu sabani da ijtihadi tsakanin mutane guda biyu ko bangarori guda biyu, sai zama dalili, hujja mai karfi ta bayyana a wajen ɗaya daga cikin bangarori guda biyu da suka yi sabani. Mun fahimta ku? An samu sabani tsakanin mutane biyu. Sai zama cewa a cikin mutane guda biyu nan ko bangarori guda biyu da suka yi sabani akan kaza. Sai zama cewa wannan bangaren su ne masu hujja. Wannan bangaren kuma ba su da hujja. To malam sai ya ce anan fayajibu akhudhu ma alaihi dalil. Haka yanzu dole ne a karba abin da dalili ya kunsa. Abin da yake da dalili akai dole shi za a karba. Watarku ma lam yuqim alaihi dalil. Ma lam yuqim alaihi dalil duk abin da dalili bai tsayu akan sa ba, ma'ana ba hujja kenan. Ba dalili to wannan dole a bar shi. Fatu'radu ara'ul fuqaha'i 'ala ad-dalil. Daka in an samu ra'ayoyin malaman fiqh fahimtar su to ana bujiro da shi ne bisa ga dalili. Wannan ga fahimtar sa, wannan shi ma ga fahimtar sa. To sai a ce wanne ne yake kusa da dalili? Fama dalla 'alaihi ad-dalilu wajaba al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafa. Duk abin da dalili ya nuna, duk abin da dalili ya nuni izuwa gare shi, to dole ne a riko da shi a kuma bar duk abin da ya saba ma dalili. Duk abin da yake da dalili to dole shi za a bi, sannan kuma dole a bar duk abin da ya saba ma dalili. Fayajibu 'ala al-mujtahidi alladhi lam yuwaffaq lis-sawab. Ya zama dole, ya zama wajibi ga shi wanda yake ijtihadi, wanda ba a datar da shi da daidai ba, ma'ana bai dace da daidai ba, ko lam yuwaffiq lis-sawab, ko ya zama ba a datar da shi da daidai ba, ko kuma shi bai dace da daidai ba. Wa khalafa ad-dalil, ya kuma saba ma dalilai hujjoji nagaltattu, to wajibi ne akan shi an yaqbala al-haqqa, dole ne akan shi an faɗa masa gaskiya ya karba. Wa yarji'a ila as-sawab, dole ne ya dawo zuwa ga me, zuwa ga daidai. Wala yajuzu lahu al-istimraru fi al-ijtihad al-khati, baya halatta a gare shi ya ci gaba da tafiya akan fahimtarsa ta kuskure din nan. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu ala al-ijtihad al-khati, mu ma kuma baya halatta a gare mu mu bi shi akan fahimta ta kuskure. Muna fahimta ku? Shi dole ne akan sa ya bar fahimtarsa ta kuskuren nan, mu ma kuma fa dole ne akan mu, tunda ya saba ya yi kuskure, to wajibi ne akan mu mu ma mu bar wannan fahimtar tasa, mu koma mu bi abinda Alkur'ani da Sunna suka yi nuni izuwa gare shi. Allah ya sa muna fahimta. Wal a'immatu yusunana bi hadha, malam yace malaman mu, jagororin mu na addini suna mana wasiya da wannan. Wa yaquluna, suna cewa i'ridu aqwalana ala alkitabi was sunna. Kun ga duk maganar da kuka ji mun yi, to ku dauko maganar ku daura ta akan mizanin Qur'ani da Sunna. Ku daura ta akan mizani da Qur'ani da Sunna kenan. Abin da yake nufi shine in yayi daidai da Qur'ani da Sunna ku dauka, in ba ta daidai da Qur'ani da Sunna ba kuma ku ajiye ta. Fal imamu Abu Hanifa rahimahullah, al-imamu Abu Hanifa Allah ya masa rahama, yaqulu yana cewa idza jaa al-hadithu 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ayn, idan hadisi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun yi biyayya 'ala ar-ra'si wal 'ayn. Balarabin yace maka nayi biyayya 'ala ar-ra'si wal 'ayn, abin da yake nufi shine ba jayayya, ba musu, na miƙa wuya gaba ɗaya na sallama. Wa idza jaa al-hadithu an sahabati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ayn, haka nan kuma in hadisi yazo daga sahabbai cewa ga abinda sahabbai suka yi, ga abinda sahabbai suka fahimta, to fa 'ala ar-ra'si wal 'ayn, to mun sallama, mun miƙa wuya, ba jayayya, ba musu, domin ba wanda zai kai sahabbai fahimtar addini, din a gaban su ake saukar da addinin. Abin duk da ba su fahimta ba, kai tsaye suke tambayar wanda aka saukar ma da addinin. Wani lokacin in sun tambayi wanda aka saukar ma addinin, to shi ma sai ya jira wanda yake saukar da addinin ya bashi amsa, sannan ya faɗa musu. Yasa za ka ji Qur'ani yana faɗa maka cewa sahabbai yas'alunaka anil khamri wal maisir, Allah ya kaji yace suna tambayanka game da giya da caje, sai kaji Allah yace kul fihi ma, to ga amsan da zaka basu. Sun tambaye ka, to Allah ya turo da amsa, ka basu amsa. Kaga ba wanda zai kai su, zai kai ka, zai kai su fahimtar addini. Allah ya kare ta a gare su. Yace wa idha jaa al hadithu anit tabi'ina, amma in hadisi yazo daga tabi'ai, fa nahnu rijalun fa hum rijalun, to mu ma mazaje ne, su ma mazaje ne, me yiwa su kuskure, idan sun yi kuskure to sai mu dauki abin da yayi daidai da Qur'ani da Sunna, mu kuma aje musu kuskuren su, mu roka musu gafaran Allah. Kaga anan al-Imam Abu Hanifa Allah ya mishi rahama yace in hadisi yazo daga annabi to sam an wabaata, in hadisi yazo daga sahabbai cewa ga yadda suka yi ko ga yadda suka fahimci kaza, to sam an wabaata, in hadisi yazo cewa tabi'ai sun yi kaza, to yanzu zamu auna mizanin ayyukan su mu gani shin ya dace da aikin annabi da sahabbai, eh to sai mu dauka. Ya dace da aikin annabi da sahabbai, a'a to Allah ya gafarta musu, sai mu aje musu kayan su, khalas. هذا كلام الإمام أبي حنيفة ونم مغنى تتا الإمام أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة دتكم جاغورور أئمة الأربعة إن وند ذاك جانا تي مذهب مالكية حنفية شافعية حنبلية تو إمام أبو حنيفة شيني غبا غبا معنى شيني دو ياريغا سزوا الله يمشي رحمة مالك يتي والإمام مالك رحمه الله يقول shi ma kuma Imamu Maliku Allah ya mishi rahama yana cewa kulluna raddun wa maldudun alayhi illa sahiba hadha alqabr, yace kagan mu dukan mu akan iya samu wata rana wani yayi magana kai masa maltani, ko kuma wata ran kai kai magana wani yayi maka maltani, sai ce amma illa sahiba hadha alqabr, wanda ba a husuma da shi, ba a jayayya da shi, ba a mai da maltani wa maganarsa, shine mai wannan kabarin, ya'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi shine kadai ba a mai da masa maltani, sai dai a mai da maka maltani da hadisansa, amma kai baka isa ka mai da maltani ma hadisansa ba, amma duk wani malami yana iya yin raddi, ana kuma iya yi masa raddi. ويقول رحمه الله امام مالك الله يمسر رحمه يانا چيوا او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء, يتي سبحان الله يتي وينزو ابن داكي سوشيني دسن دا متون يزومنا سيمكا جاچيوا يابوان يجهيايا, to shikenan sai mu bar abin da Jibrilu ya saukar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda jayayyan da waɗannan suke yi, duk mun ga wani da wani suna jayayya, kawai duk mun ga wani yafi iya jayayya da musu, shikenan mu kuma sai mu bar abin da Allah ya turo Jibrilu ya kawo mu annabi, saboda jayayyan da wani suke yi, ba zai yi ba. Malam yace hadha kalamul imam Malik rahimahullah, wannan ita ce maganar al-Imam Malik Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama. To wannan duk maganganun da malai yake ta kawo mana yana ta yi mana bayani ne akan bangaren sabani na farko, shine bangaren da ya zama cewa an samu sabani a mas'ala ta fiqhu, sai ya zama na cewa wannan bangaren sun fi karfin hujja akan wannan bangaren. To shine mallan yana ta mana bayani akan cewa fahimtar ahlus sunna ita ce ana ajiye kuskuren mai kuskure ne a bi dalili, domin ahlus sunna ba su bin shakhsiyar mutum, in kaga ana bin shakhsiyar mutum shi a karan kanshi to bid'a kenan, amma a sunna ba haka, a sunna mai ake bi shine dalili hujja, ba tare da duba cewa daga wajen wa hujjar ta fito ba. Yasa ai ko shaidan iblis da ya faɗi gaskiya, shaidancinsa ya sa musulunci ya kore gaskiyarsa? Shaidan me yace ma Abu Huraira? Yace in kana so ka samu kariya daga sharrin aljanu da shaidanu, duk sanda ka zo bace karanta ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, har ka kai ta ƙarshe. Ina zuwa ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun. Yace Allah sarki ya faɗa maka gaskiya amma bakin makareci ne shi. Kaga bai ce wa huwa kadhibun ba, domin kadhib mai yiwa yayi ƙarya yau bai yi ba sai sati mai zuwa. Amma ka ce kadhub ala wazni fa'ul, mai yawan ƙarya kenan, kullun yaji manci ƙarya. Annabi sai yace kai Abu Huraira, ka san wanda kake ta gomurzu da shi tsawon kwana ukun nan? Yace ya yace zalika shaytan, shaydanin ne da kansa. To ya zama shaydan ya faɗi gaskiya, musulunci ya tabbatar da shi. Ka kalli wani usulubi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai fara faɗa masa waye ba. Domin in aka ce ka san da kake magana, ka ce shaydan ne, yace la shaydan kuma, ai ba nan ma saurari komai a wajensa ba. Amma sai Annabi ya ce ya faɗa maka gaskiya amma makaryaci ne. Bai ce makaryaci ya faɗi gaskiya ba, sai ce ya faɗi gaskiya amma makaryaci ne shi. Kenan yanzu gaskiyar ita ake gabatar da ita akan waye ya faɗi ta. Muna fahimta ko? In ana magana ba a duba ita magana, ba a duba waye ya faɗi ta, ita magana da ita ake kallo gaskiya ce ita ɗin ko yaya? In dai maganar nan gaskiya ce, to karɓe ta kawai. Allah ya sa muna fahimta. Malam ya ce wa yaqulu rahimahullah, al-imamu Malik Allah ya masa rahama yana cewa la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Yace kaga wannan al'umar babu abin da zai gyara ƙarshenta sai abin da ya gyara farkonta. In har ƙarshen al'umman tana so ta zauna lafiya, to ta yi riko da abin da farkon al'umman suka yi riko. Me farkon al'umman suka yi riko da shi? Shi ne alkitabu wa sunna ala fahmi salafi al'umma, ala fahmi salafi salih, shi ne Qur'ani da sunna bisa fahimta da magabata na ƙwarai. Yanzu fa kaga shi Imamu Malik tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ne gaba daya? Har yadda su duk tsakaninsa da manzon Allah shekara nawa? 100 da wani abu ne zuwa 200 da wani abu. Amma yana cewa in kaga al'ummar ta gyaru, ƙarshen ya gyaru, to sun yi riko da abin da farkon suka yi riko da shi kenan. Shi yasa da kansa yake cewa fa ma lam yakun yawma idin dinan lam yakun al yawma dina. Yace duk abin da bai zama addini ba a wancan lokacin da Annabi da sahabbai suka rayu, to ba zai taɓa zama addini ba a yau. To in ya zama abin da bai zama addini a lokacin da Annabi da sahabbai suka rayu ba, bai zama addini a shekara ta 100-200 bayan mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to yaushe zai zama addini kuma a shekara ta 1400 bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kaga ba zai yi ba. Malam yace mal ladhi aslaha awwalaha, ma huwa alladhi aslaha awwalaha, wai mai gyara farkon al'umma? Alkitabu was sunna. Hadha kalamul imam Malik rahimahullah, wannan maganar Imam Malik ce, Allah ya mishi rahama. Wal Imam Shafi'i rahimahullah yaqul. Yanzu kun ga cikin al'a'imma guda hudu nan mun ji maganar al-Imam Abu Hanifa, mun ji maganar al-Imam Malik, to ga Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa ajma'a al-muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yada'aha. Imam Malik yace, Imam Shafi'i yace, malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a gare shi, to bai da hujjan ya ajiye ta gefe, bai da hujjan ya batta. Li qauli ahadin, saboda wani ya faɗi wata magana, maganan da wani zai faɗa duk aikin banza ne, in dai sunnar Annabi ta bayyana. Wa yaqulu rahimahullah, Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa idza khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli aradul ha'id. Ha'id yace in magana ta ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ku wurgi da magana ta a cikin bango, ku wurgi da ita. kaga duk abin da aka ce an gurgi da shi a jikin bango ai fashewa da yake nan maganar ta tarwatse kenan wa yaqulu rahimahullah hakanan kuma yana cewa imam shafi Allah ya masa rahama yana cewa idza sahha alhadithu fa huwa madhhabi la ilaha illallah yace indai hadisi ya inganta to wannan ita ce mazhabata duk maganar da kuka ji an ce imam shafi ya ce sai aka ce ga wani ingantaccen hadisi da ya saba maganar imam shafi yace to na sauka daga mazhabata na koma kan ingantaccen hadisi domin ni ana iya sabawa da ni ana iya husuma da ni ana iya yin raddi amma in kai raddi ma ingantaccen hadisi ka fita a musulunci domin kai multani ma Allah ne domin aka ce wannan maganar ta inganta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to samu yakinin cewa maganar ta zo ne daga wajen Allah Abdullahi dan Umar yace ya rasulullah ina rubuta maganganunka amma sai dai ina zaba wanda naga ana yi cikin raha da wasa bana rubutawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktubu kulli shay duk maganar da na faɗa ku rubuta fa wallahi la yakhruju min hadha illa alhaq yace kaga wannan harshen kaga wannan bakin ba abin da ke fita daga cikin sa in ba gaskiya ba haka duk abin da kaga na faɗa ko ana wasa ko ana dariya ko ana cikin raha rubuta shi komai na ka rubuta ba yake da wannan daraja sai shi kadai sallallahu alaihi wa sallama malam yace hadhihi kalimatu shafi'i rahimahullah wannan sune maganganun al-imamu shafi'i Allah ya masa rahama wal imamu ahmad rahimahullah yaqul to ga na karshen su kenan cikin manyan manyan malaman al-a'immatul arba'atil muttaba'a al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a yana cewa yace ajibtu liqaumi arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi sufyan yace ina mamakin wasu mutane sun san isnadi sun san hadisi da ingancin sa amma kuma sai su ce wai ga ra'ayin sufyan al-thawri nan yace abun yana ban mamaki a ce ma mutun ga hadisi nan ya kuma san hadisin isnadin sa ingantacce ne ma'ana hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai yace kai ga fahimtar da Sufyan yake kai yace wallahu ta'ala yaqul Allah kuma yana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Allah ta'ala yana cewa waɗanda suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan su bi a hankali an tusibahum fitnatun me yiwa wata fitina ta same su aw yusibahum adhabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta iya shafan su sakamakon me sakamakon saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai imamu ahmad yace atadri mal fitina ka san me yake fitinan da Allah yace zaka iya samun su yace al fitnatu ash-shirku fitina ita ce shirka la'allahu idha radda ba'd qawlihi mai yiwa in mutum ya tunkuɗe wani bangare na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ni rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik sai ya samu wani bangare na karkata da zahmiya sai ya dalsa su da zuciyarsa sai ya halaka saboda mai ya tunkuɗe maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace idan saboda haka hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidin wannan fa sune maganganun manya-manyan malamai din waɗanda ake bin su waɗanda ake bin fatawan su da ijtihadun su ijtahadu an ilmi wa an ahliyati lijtihad wato sun yi ijtihadi sosai game da abin da ya shafi ilimi kuma sun cancanta sun kai makura sun kai matsayin su ijtihadi domin akwai wanda ma in aka zo aka ce wannan fahimtar wane ce to aje masa kayan sa dai tun farko din bai ma kai ai aiki da fahimtar sa ba saboda bai da karatu to su wa'annan sun kai din da ka jefa ta ka ji an ce qala al-imam malik rahimahullah to daga nan kuma yayi sallamawa qala al-imam shafi'i rahimahullah qala al-imam abu hanifa rahimahullah قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله
abinda ke iya tunkuɗe fatawansu a wajen malamai kadai shine in fatawar ta saba mu alkitabu was sunna. Lakin lam yad'u li anfusihimul isma, sai dai duk matsayin da suke da shi din nan ba su sa ma kansu cewa su ma'sumai bane, ba su sa ma kansu cewa su ma'sumai bane, bal awsu an yu'khadha min aqwalihim ma wafaqa dalila, sai dai abinda suka ce shine dukkanin abinda ya saba mu yayi daidai da dalili a cikin maganganun su to a dauka, wanda ya saba ma dalili fa a ajiye shi. Fa yajibu alal hanbali idha ra'a ad-dalila ma'a ash-shafi'i an ya'khudha biqawli ash-shafi'i, malam yace to ya zama dole akan duk wanda yace shi ba hanbali ne yana bin mazhaba ta hanbaliya, to wajibi ne akan sa in ya ga gaskiya a wajen mai bin mazhaban shafi'iyya to ya bar tashi ya karbi gaskiyar da ke wajen wa mai mazhaban shafi'iyya, domin yanzu ba shi kabi ba mai kabi gaskiya kabi. Wa wajibun ala shafi'i idha ra'a ad-dalila ma'a al-hanafi an ya'khudha biqawli al-hanafi, wajibi ne akan wanda yake shi ba shafi'i ne mai bin fatawar shafi'iyya, wajibi ne akan sa in yaga hujja da dalili tare da dan mazhabar hanafiya to ya bar tashi ya karbi wancan fahimtar ta gaskiya. Wajibun ala al-maliki idha ra'a ad-dalila ma'a al-hanbali an ya'khudha biqawli al-hanbali, haka nan shi ma ba maliki mai bin mazhabar malikiya in yaga hujja da dalili tare da wato ainifin wato in yaga hujja da dalili tare da mai bin mazhabar hanbaliya to ya ajiye nashi ya karba, wannan yake ce fahimta mafi daidai. Amma yanzu kaga wani sai ya yi riko gam da mazhaba daya, shi ya sa maransa cewa duk wata mazhaba da ta saba ko wata fahimtar da bata fito daga mazhabansa ba to ba daidai bane. Wani yanzu ya tattara ilimin duniyar nan karan katakaf ya ajiye ta a mazhabar malikiya, wani ya kwashe ilimin duniyar nan duka ya ajiye ta a mazhabar hanafiya, wani ya kwashe ilimin duniyar nan gaba daya ya sanya ta a mazhabar hanbaliya ko shafi'iyya, daga shi yana ji maransa ni ba maliki ne, daga duk wani ilimin da bai zo al-tafan malikiya ba sunan shi ba ilimi ba, sunan shi ba ilimi ba. Shi sai yanzu saboda lalacewar musulmi waya ta kai ga mutum da kiran kanshi ahlus sunna, waya ka ce mai ga sunna ne, wai zai ce maliku bai rawaito ba, wai maliku bai yi ba, yana faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu ai muna gani a cikin watan Ramadan da ta shuɗe aka samu wanda ya fito yana bid'antar da sallar tahajjudi ko wai mai hujjansa wai shine babu a malikiya, to sai ya barar kuma sai kuma ga maliku ya roko ya roto tahajjudi a muwatta, kai sai aka ce wai ai ba tahajjudi bane wai tarawihi ne, wai tarawihi ne wannan wai ba tahajjudi bane, hadisi ne fa maliku ya rawaito. Sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ja mu sallan dare a watan Ramadan sai da kai ɗaya bisa ukun dare, washe gari ya ja mu sallah sai da ya kai rabin dare yana muna sallah, rana ta uku da ya ja mu sallah yayin da muka ji tsoron karfa a cinye mana lokacin suhur, ki sai da muka ji tsoron kar a cinye mana lokacin suhur, to sai aka ce wannan wai duk tarawihi ne, sai muka ce to kenan ya halatta in fara sallan tarawihi tun daga bayan isha har zuwa daf lokacin suhur, amma bai halatta in je in yi bacci in tashi in tawo masallaci karfe 2 ne sallah zuwa lokacin suhur ba, wannan kaga ai bata kama hankali ba, wannan bai kama hankali ba, to da hujja ta kare wai sai aka ce to wai ai a zuwa wajen sallar tahajjudi akwai wanda ba tahajjudi bane yake fito da su suna zuwa hira ne da ƴan mata, to sai muka ce zuwa hira da ƴan mata da wasu suke yi ya bai da tahajjudi ba daidai ba kenan, eh to aikin hajji ma ya zama haram kenan, aikin hajji ma ya zama haram
saboda in an tara mutane mahajjata a jirgi za a tafi aikin hajji ba akwai wanda kawalci ne yake kai su makkan ba ba akwai wanda aikin banza ne yake kai su makkan ba to yanzu zuwa makka umara ko aikin hajji shi ma ya zama haram saboda wasu sun yi ba daidai ba shiga mota ma haram ne kenan saboda kai yanzu ka shigo mota ko ka hawo mashin ka taho masallaci wani ya shiga mota kuma gidan karuwa zai je daga haramun ne a sayi mota ba haka bane to shi addini barnan mai barna baya halatta wani abu sai in asalin abun haram ne ballan mai balla baya haramta shi baya haramta shi to almuhim shine yanzu kaga shi yanzu me yake tafiya akai shine babu wannan a mazhabar malikiya wai wai ba tahajjudi a mazhabar malikiya da gama wannan sai wani ya zo ya fito da shi ma cewa azumi sutu shawal bid'a ce saboda maliku bai rawaito ta ba duk hadisan da suka zo a bukhari da muslim duk a watsar da su saboda babu shi a cikin muwatta ta imamu maliku yanzu kaga shi ya tattara duka ilimin duniyan gaba daya tattara shi a ina ya ji shi a mazhabar malikiya to wannan kuma kuskure ne a addini shi yasa mafiya yawan malamai ma suke karhanta mutun ya nasabta kansa zuwa ga wata mazhaba illa iyaka mutun na iya yi makansa lakabi cewa ni ba malike ne ba hanafi ne amma abinda nake kai shine duk abinda ya saba ma qur'ani da sunna zan aje shi duk abinda ya saba ma qur'ani da sunna zan aje shi abin da yi daidai da qur'ani da sunna kuma zan rike shi kam sai aka zo aka ce wai wai mu da muke magana mu ahlu sunna sai aka ce wai kiyayyar imamu maliku ce a ranmu wai ba mu san maliku kaga wannan ai tadi ne wannan labari ne ga masallatan mu da yawa da sunan imamu malik imamu malik imamu malik masallatan mu nawa suke da sunan imamu malik amma wai ba mu san imamu maliku wai Allah ya kiyaye to kaga duk ba malikin gaskiya to ya sani cewa ginshiki na mazhabar malikiya shine qur'ani da sunna wannan shine ginshiki na mazhabar malikiya alkitabu was sunna da haka malam yace li annal gharda huwa littiba huwa ittiba'ud dalil domin manufa manufar ita ce bin dalili laysa al-ghardu fi al-qawl fulan wala fulan manufar abun bin ba ita ce maganar wane ko maganar wane ba fala yata'assabuna li a'immatihim ahlu sunna ba sa yin ta'assubanci wa malaman su bangaranci da kungiyanci wa innama yata'assabuna lid-dalili faqat suna yin ta'assubanci ne madalili ma'ana dalili kadai suke rikewa kyam wa hadha shaykhul islam ibn taymiyah ganin shaykhul islam ibn taymiyah والإمام ابن القيم دع الإمام ابن القيم والإمام محمد ابن عبد الوهاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا دكان سنة أملني دا إيرون ونن ويقولنا سنة تيوى انظروا في أقوال العلماء سنة تيوى إذا ما لم يسن يما غنى تو كدوبة كما غنغنون دا ما لم يسن سكي كدوبة كما غنغنون دا ما لم يسن سكي فخذوا ما قام عليه الدليل ku karbi ku yi riko da abinda dalili ya tsayu akan shi ma'ana abinda yake kan dalili yake kan hujja ku yi riko da shi wa kalamuhum fi hadha ma'lumin min kutubihim maganganun malamai dangane da wannan sanannen abu ne a cikin littafan su sun yi ta maimaitawa duk littafan musulunci in ka karanta to sai ka samu wannan maganar saboda haka ba wai maganar wani ba. Abinda za mu bi shi ne hujja. Wannan shine abin da malaman musulunci suka karantar da mu. Saboda haka duk abin da ya daidai da dalili ya daidai da Qur'ani da Sunna malam yace kai riko da shi abin da ya saba ma Qur'ani da Sunna kuma ka ajiye shi. Miwa su zama daidai, miwa su zama kuskure. Ba tabbas duk abin da aka ce maka kaza muhtamal ne, to miwa daidai kenan, miwa kuskure. Ko Qur'ani shari'ata muna fahimta ko malam yace Abu Hanifa ne, ba gaba tsakanin su, babu gaba tsakanin su. Walillahi lakin malam yace sai dai jumhuru ashabil madahibil arba'a mafiya yawa daga cikin wato daliban su waɗannan ma'abuta mazhabobi guda hudun dukkanin su laysa bainahum ada babu gaba tsakanin su wala tafarruqa wala hazazat babu rarrabuwa ba kace nace ba musu babu jayayya tsakanin su yatazawajun to kaga babban abu ma malai yace ma suna aurar da ƴaƴan su majunan su kaga yawantaka ta kai makura kenan yawantaka ta kai makura saboda haka malam yace suna aurar majunan su da ƴaƴa kaza muna fahimta ku daga anan ba inkari daga فإذا كان أهل بلد على قول من هذه الأقوال الاجتهادية التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضها إذن يزم أكا سامو متانا ونغري واند سكي كان فهمتا دغا تشكم مغنغن مسألو لنا اجتهادي واند با أسامو وانا أمتا مغنى تو حجارة تسابا متا وتكي إيا تنكرو دا إتبا مجتمعين على رأي من هذه الآراء الفقهية سكا هدو أكا واني رأي fahimta daga cikin wannan fahimta na fiqhu fala yusawwagu li ahadin an yufarriqa hadha al-ijtima to ba a yadda wani yazo ya raba wannan sabanin ba wannan hadin kan ba mun fahimta ku idan muka samu yanzu gari guda duka sun hadu akan fahimta kaza ni kuma sai nazo garin sai naga a to ai ni abin da nake fahimta akan mas'alar ita ce kaza to malin sai yace in dai har ni hujja ta bata kafi karfin tasu hujjar ba in har mas'ala ce da ake iya sabani akai hujja ta bata fi karfin tasu hujjar ba to baya halatta ni in zo in kawo musu fahimta ta domin zan raba kansu kun fahimta ko amma sai yazo he zaman naje garin sai naga to ai ga abin da mutanen garin suke yi amma kuma ga hujja karara wannan abin ya saba mu Qur'ani da Sunna to anan sai in tashi a garin ce jama'a abin da kuke nan fa ya saba mu Qur'ani da Sunna koda ko wasu zasu bi wasu zasu aji amma in hujja ta bata fita su karfi ba to sai in bar su akan abin da suke kai mun fahimta ko bal yanbaghil wafaqu wa adamul ikhtilaf bal yanbaghil wafaqu wa adamul ikhtilaf abin da ya dace shine ni ma in dace da fahimtar su fahimta ta zama tare da tasu kar in kawo sabani a tsakanin su to Allah ta'ala ya sa mu dace to wannan ita ce karshen sharhin mas'ala ta biyu shine karshen sharhin mas'ala ta biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tsaya akan shi in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan mas'ala ta uku mun ga dai wannan mas'alar ta yi mana bayani akan hukunce-hukuncen sabani wanda ya kamata insha Allah ta'ala zamu samu lokaci mu zo mu yi muhadara akan ladduban sabani a musulunci mai yuwa da ya kamata mu gabatar da shi sati mai zuwa kan mu shiga mas'ala ta gaba saboda mu hada shi da abinda muka gama na karatu insha Allah tabaraka wa ta'ala daga sati mai zuwa in Allah ya yarda zamu gabatar da muhadara ne akan ya ladduban sabani yake a musulunci yanzu mun ji cewa sabani babu kyau mun ji cewa kuma akwai sabanin da ya halatta to ya kamata mu ji shin sabanin da ya halatta in mun saba to wani ladabi musulunci ya karantar domin mu warware sabanin da yake tsakanin mu Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi yanayi da hali da kasar mu take ciki Allah mun mika ta zuwa gare ka Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana saukin wayannan lamura Allah ka kawo mana saukin wayannan abubuwa da suka dame mu wayannan lamurori da suka dame mu Allah muna roƙon ka kawo mana ƙarshen su Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana Allah mun tuba Allah mun tuba Allah karbi tuban mu Allah mun tuba Allah ka karbi tuban mu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka sassauta mana Allah ka sassauta mana Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya daukaka muna tawassuli da masu da karatun masu karatun alqur'ani a cikin mu muna tawassuli da ibadojin masu karatun alqur'ani da masu qiyamul layl cikin mu da masu azumi a cikin mu muna roƙon ka ya ubangiji ka sassauta mana wannan yanayi da muke ciki. Allah ka kawo mana saukin wannan hali da muke ciki. Shugabannin nan namu muna roƙonka ya Ubangiji, Allah ka shirya mana su. Allah ka shirya su, Allah ka daura su akan hanya madaidaiciya. Waɗanda suke da tausayin talaka a cikin su, Allah ka ƙara musu tausayin talakawa, kai musu jagora. Waɗanda babu tausayin talakawa a cikin su, sai tunanin rayukan su da tunanin iyalan su da su karan kansu, muna roƙon kai Allah ka shirya su. In ba masu shirya bane, Allah ka canza mana da waɗanda suka fi su alkhairi. Allah ka kawo mana kyakkyawan canji, canji a cikin ƙasar mu. Allah ka shiri shugabannin mu, ka shiri ƴan kasuwan mu, ka shiri masu arzikin mu, ka shiri talakawan cikin mu, ka shirya mu baki ɗaya, kai mana albarka ya Allah. Ka albarkace mu ya Ubangiji. Allah muna roƙonka masu iyalai, masu mata, masu ƴaƴa, wannan yanayi da ake ciki, masu ƙoƙarin ɗaukar nauyin iyalansu da ciyar da su, Allah ka dafa musu, Allah ka taimaka musu, Allah ka yassare musu hanyar samun halal ɗinsu, Allah ka yassare musu hanyar ciyar da iyalansu da halal, ka tsare su daga haram ya Ubangiji. Waɗanda suke sakaci su ma Allah muna roƙonka ya Allah ka dafa musu, Allah ka dafa musu, Allah ka dafa musu. Waɗanda ma ba su yi aure ba, suke shirin yin aure, Allah ka sassauta musu, Allah ka taimaka musu, ka dafa musu. Cikin maza Allah ka ba su mata na gari, cikin mata Allah ka ba su mazaje na gari. Allah ka yi mana albarka ya Ubangiji. Allah ka yaji kan magabatan mu, marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Matafiyan mu Allah ka dawo mana da su lafiya. Allah ka tsare musu hanya, ka tsare su daga hatsarukan hanya, ka tsare su daga hatsarukan hanya. Masu sana'a da neman na kai a cikin mu da dogaro a gare ka, Allah ka ba su mai albarka, Allah ka ba su mai albarka. Akwai waɗanda jari ya kare, Allah ka ɗaura su. Akwai waɗanda riba babu, Allah ka ba su mai albarka, Allah ka ba su mai albarka. Matasan mu Allah ka yi musu albarka, Allah ka ba su sana'a mai albarka, ka ba su ilimi mai albarka, ka ba su jari mai albarka, ka ba su kasuwanci mai albarka, ka ba su mata masu albarka. ƴan matan mu Allah ka shirya su, Allah ka kintsa su, Allah ka raba su daga ruɗun duniya, ka tsare su daga ruɗun duniya, ka tsare su daga ruɗun shaidan, ka tsare su daga ruɗun shaidan ya Ubangiji. Ka dasa musu kaunar Allah, ka dasa musu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatansu, ka dasa musu kaunar Qur'ani da sunna a zukatansu. Ka shirye da su, ka daura su akan hanya madaidaiciya ya Ubangiji, ka shirye da su, ka daura su akan hanya madaidaiciya. Kai mana albarka baki daya. Dattawan cikin mu Allah ka kara musu albarka, Allah ka kara musu albarka, Allah ka kara musu tsawon rai mai albarka. Ka tsawaita rayuwarsu cikin alkhairi ya Ubangiji, ka tsawaita rayuwarsu cikin alkhairi ya Ubangiji. Dukkanin mu da matasa da ƴan mata da dattawa da matan aure da magidanta, duk wanda ya tashi rasuwa, Allah ka cika mu cika da imani, Allah ka sa mu gama lafiya. Wannan yanayi da hali da muke ciki ya Ubangiji, in ka kaddara mana shan wahala a duniya, to Allah muna roƙonka kar ka kaddara mana wahala a lahira. Allah ka sa ƙarshen wahalar ta ƙare a duniya, Allah ka sa duk wahalar da zamu sha ta ƙare a duniya. In ka kaddara mana jin daɗin duniya da lahira, wannan a cikin falalanka ba komai bane ya Ubangiji. Allah muna roƙonka ka bamu daga falalanka, ka bamu daga falalanka ya Arhamar Rahimin ya Rabbul Alamin ya Zal Jalal wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.